من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا ان هو انما نكايسوا تا الدين المسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غوديا والله سبحانه وتعالى da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi. Majalisi ne da muke tafsirin Alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma a wannan yammaci na Juma'a 7 ga watan Ramadan Hijira tana da shekara 1446 wacce take dadai da 7 ga watan Maris na shekara ta 2025. Gabanin mu ci gaba da tafsiri za mu duba wani sashe na tambayoyi da aka rubuto. Tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum, da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Malam tambaya ta ita ce aljanu su ma asali a cikin aljanna suke, su ma fitar da su aka yi kamar yadda aka fitar da annabi Adamu? A'a, aljanu ba cikin aljanna suke. A kissar da Imam al-Baghawi ya kawo a cikin tafsirinsa, mun bayyana cewar waɗanda aka fara wanzarwa a ban ƙasa aljanu ne, to sai suka yi ɓarna a ban ƙasa suka zub da jini. Allah maɗaukakin sarki ya turo runduna ta mala’iku ƙarƙashin jagorancin Iblis suka zo suka yaƙi waɗannan aljanu, kamar yadda bayani ya gabata, suka fidda su daga cikin garuruwa, suka tilasta musu komawa dazuka ya zamanto guraren zamansu kan duwatsu ne da cikin koguna da kuma tsibiri. To shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya ce wa mala’iku inni ja’ilun fil ardi khalifa, tunda aljanin nan su ne da suka rayu a ban ƙasa, mala’iku suka duba sai suka ga ai sun yi ɓarna sun zub da jini, to sai suka yi tsammanin khalifan nan da Allah maɗaukacin sarki zai wanzar a ban ƙasa, abinda waɗanda suka gabace shi suka yi shi ma irinsa zai yi. Shi yasa suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wannan shine bayanin da muka yi. Amma aljanu ba a ajiye su a aljanna ba, kamar yadda aka ajiye babanmu annabi Adam a aljanna a matakin farko. Allahu ta'ala a'lam. Wannan na cewa assalamu alaikum, ina yi wa malam sannu da shan ruwa, da fatan ka sha ruwa lafiya, Allah ya ƙarawa rayuwa albarka, amin. Malam tambaya ta ita ce, malam matsalar tarbiyya a irin wannan lokacin mutum zai iya taƙaita haihuwa dube da matsalar tarbiyya? Mutum zai iya taƙaita haihuwa saboda matsalar tarbiyya, amma ya zamanto da fahimta tsakanin mutum din da mijinta. Wato haƙoƙi da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ɗora a wuyan iyaye na ‘ya’yansu, galibinmu ba a sauke wannan nauyi. Nauyi ne wanda Ubangiji zai tambayi iyaye ranar gobe kiyama a kan wannan nauyi. Amana ce ‘ya’ya, amana ce Ubangiji ya danka hannun iyaye, wanda ranar gobe kiyama wannan amanar duk wanda ya tozarta ta, to sai Ubangiji ya tambaye shi a kai. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun ar-ra'i, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati, dukkan kuma kiyaya ne, an danka amana a hannu, kuma dukkan ku za a tambaye ku dangane da abin da aka danka amanarsa a hannu. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya yi umarni wa muminai su tsare kawunansu daga shiga wuta da kuma iyalansu a cikin Alƙur'ani.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
الله مدوكاكين سركي يتا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا قوم مؤمني ku kiyaye kawunanku, ku tsare kawunanku, ku kange kawunanku da iyalanku daga shiga wuta. Wa quduhan nas wal hijara, wutar da makamashinta mutane ne da duwatsu. To malamai suna cewa nauyin da ke wuyan iyaye na ‘ya’ya guda biyu ne. Na farko wajen gina musu gangar jikinsu, wannan wajibi ne akan iyaye dangane da ‘ya’yansu. Na biyu wajen gina musu ruhinsu, wannan shi ma wajibi ne akan iyaye dangane da gina musu gangar jikinsu, a samu musu abinci wanda za su ci, wanda zai gina musu jikinsu da sutura da za su sa da gurin zama da za su zauna, wannan wajibi ne akan iyaye da Allah ya ɗora musu dangane da ‘ya’yansu. Shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqutu, ya ishi mutum girman laifi ya tozarta wanda ɗawainiyar ciyar da shi take ƙarƙashinsa. To kuma a yau ɗan uwa, galibin iyaye wannan nauyi da Ubangiji ya ɗora musu ba sa saukewa, kuma haihuwa suke ba ji ba kai, sai su ta tozarta yaran suna wahala. Sannan wani in ya fita ma ya tafi ba za a sake jin ɗuriyarsa ba. Ita uwar ita za ta yi ta faɗi tashin me za ta nema musu, ka san ko shakka babu Allah zai tambaye ka, Allah zai tambaye ka bisa ga wannan amanar da ka tozarta ta. To saboda haka wannan zai iya sa mutum ya yi tsari na iyali, in ka san ba za ka iya ɗaukan ɗawainiyarsu ba. Wani za ka gafa kunika matarsa take, wani matansa biyu, kuma duka mata biyun duk shekara sai sun haihu, waɗanda suke hannun ba a wadata su ba, kuma ƙara haihuwa ake. To ya za a yi da ‘ya’yan da ake haihuwa? Waye zai ɗau ɗawainiyarsu? Wa zai kula da su? Kaga akwai zalunci a ciki. ‘Ya’ya su ba marayu ba da ƙarfi an sa su sun zama marayu. Wannan ayar Allah yana tilastawa iyaye maza da su daudawainiyar iyaye mata. Wa alal mauludi lahu, wanda aka haifa masa dan, kiswatuhunna, tufatar da su iyayen da suka haifa masa ɗaya. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ya azurta su da abin da za su ci mai gina jiki, kuma ya tufatar da su. To sautari da dama iyaye suna mai da ƴaƴa su zama marayu, alhali iyayen nasu suna rayu. Dole ne mu zamanto masu lissafi kuma masu tsari. Kar ya zama inda mutum ya sa kansa nan yake tafiya, kana ta tara wa kanka nauyi wanda Ubangiji zai tambaye ka a kansa. Wallahi za ka ga yara gararan ba kawai suke a cikin layi, kuma da uwarsu da ubansu, kuma kana ganin yaro ka ga yunwa. Kaga wannan tsakani da Allah akwai laifin iyayen ma wallahi. Wannan abin da ya shafi haƙƙi na gina gangan jiki, to na ruhin ma ba a yi ba. Yara ba tarbiya, in ka ji yaro yana wani ashadin, wallahi wani kai baka taɓa ji ba. Yaro za ka ga bai fi shekara 4-5 ba, amma in ka ji ya kuntuma wani ashadin sai kai mamaki, ina ya je koyo, wace makaranta aka koya masa. Ko in ka ga yayi wani aika-aikan, kawai an haifi yaya an basu wai layi ya musu tarbiya. Wannan tozarta amana ce da Ubangiji ya danka ta hannun iyaye. To saboda haka tabbas za a iya tsari na iyali, in ka san amanar da Ubangiji ya danka hannunka ba za ka iya rikewa. Ba za ka bar yaya su zama annoba a unguwa ba. Ba tarbiya, ba abinci, suna gararan ba a layi. Kuma galibi za ka tarar haka abin yake. Wallahi wannan amana ce wacce mun rena ta, kuma ba mu ɗauke ta a bakin komai ba, kuma tana da girma wadda za ta hana mu sakewa a kabari. Kuma za mu tsaya gaban Ubangiji mu yi shari'a da ƴaƴan nan da muka tozarta su, muka maida su marayu, alhali iyayensu suna rayu. Ƙananin ƴaƴa suna da ƙima gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ba dadan su ba da masu rauni daga cikin mu da Allah ya kame ruwansa. Irin waɗannan ne ake tozarta rayuwarsu. Wani ma zai fita iyayen ba su san inda yake bai kwana 1-2-3 ba labarinsa. Sun ci abinci ba su ci ba, ina suka kwana, me suke ciki, baya gabansa. Aga wannan asalin girman laifi ke. To tabbas wannan zai iya bada dama wa iyaye su yi tsari ta yadda za su haifi abin da za su iya sauke nauyin da Ubangiji ya ɗora a wuyarsu, na abin da za su wadata ƴaƴan na ci maka, da kuma tarbiya da za su ba su na ilimi na addini, su taso su zamanto nagartattun mutane. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan na cewa assalamu alaikum, muna neman taimakon addu'a ne a wajen bayin Allah. Yarinya ce aka so a yi aurenta, kuma tana tare da wani yaro, yaron kuma ba mai nutsuwa ba ne. An yi a raba su, abin ya gagara, kuma ba aurenta zai yi ba. Abin har ya kai ga yana ɗaukarta a waje, amma ta ƙi rabuwa da shi. Shi ne muke neman taimakon addu'o'in bayin Allah. Allah ya shiga cikin al'amarin, ya kawo mata na gai. Amin abi. To wannan dole ne iyayen nan su tsaya dangane da al'amarin wannan ƴar tasu. Shi ma amana ce da Ubangiji ya danka hannunku ku iyaye. Dole ku yi dukkan mai yiwuwa ku ga kun tsamo rayuwar wannan yarinyar daga afkawa cikin halaka, saboda wannan turba ce ta halaka wacce za ta kai ta tabarota. Irin wannan al'amari ba a sakaci da shi gaskiya. dole kowane irin mataki a dauka na araba su da shi mataki da ake ga ya dace na samun magabatansa a nema daga gurin su su jawa dan su kunne ba kwa san alakar sa da yar saboda na farko kunkula cewar ba auren ta zai ba kaga barna ne zai biyo baya sa'annan kuma na biyu ku ba ku gamsu da tarbiyar sa da addinin sa ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan me nema yar ku yazo wanda kuka yarda da addinin sa kuma kuka yarda da tarbiyar sa to ku auren masa to bisa bayani na me tambaya basu gamsu da tarbiyar yaron ba sannan basu gamsu da addinin sa kaga irin wannan baya daga cikin wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a aurarwa yarinya dan annabi sallallahu alaihi wasallama ba da umurni in kana da ya ka aurar da ita ga mai tsoron Allah hikimar haka ita ce idan ya kaunace ta zai karrama ta ya girmama ta idan kuma ya kita ba zai tozarta ta ya cutar da ita sabanin wanda ba tsoron Allah in ya kita zai ci mutuncinta ya ci mutuncin iyayenta ya tozarta ta ya tozarta danginta shi yasa annabi ya ce ku aurar da yar ku ga wanda yake da tsoron Allah subhanahu wataala to tunda ba ku gamsu da addinin sa ba ba ku gamsu da tarbiyar sa ba ba tsayawa za ku yi ku sa ido ba dole ne ku yi dukkan mai yuwa na ganin kun raba shi da yar ku tunda karkashin ikon ku take ba ita take da iko da kanta ba tana karkashin ikon ku to ya kamata ku samu magabatansa ku sanar da su cewar su hana dan su alaka da yar ku saboda in bai daina ba za ku dauki matakin da ba zai musu dadi ba su iyayensa shi ma ba zai masa dadi ba ba a sako-sako da irin wannan dan shi yake haifar da fasadi a ban kasa iyaye su dauka kamar abu ya fi karfin su wallahi bai fi karfin ku ba wannan mataki na farko kenan sai ku ba su dan lokaci idan ya janye daga alaka da yar ku dama haka kuke so in bai janye ba ku dauki mataki na hukuma mai tsauri mai amfanin hukuma kuna gani za a lalata muku ya dole ku dauki mataki mai tsauri na hukuma kar a zuba ido a kyale ana barna ana fasadi ko kuma kuna gani wannan wajibi ne a dau mataki na hukuma idan an sanar da magabatansa bai daina ba to a dau mataki mai tsauri wanda dolen shi zai sa ya daina saboda Allah subhanahu wataala wanda ma ba shi da alaka da su ya masa umurni yayi taimakekeniya wajen da'a da biyayya wa ubangiji kar ai taimakekeniya wajen fasadi da barna saboda haka wannan wajibin ku ne ku dauki waɗannan matakai daya na biye wa daya na farko a fara da magabatansa idan ya janye to haka ake fata in bai janye ba dole ku ne ku dauki mataki wanda yake mai tsauri wannan wajibin ku ne saboda haƙƙi ne wanda yake wuyan ku mu kuma za mu yi muku addu'a Allah madaukakin sarki wannan yata ku ya hada ta da nagari wanda kuma kuke ga bai dace ya aure ta ba Allah ya raba ta da shi wannan na cewa assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya ansa mana baki daya amin malam dan Allah ina neman addu'arka akan neman miji nagari da alkhairi da kuma a iyaye na da Allah ya musu rasuwa to Allah madaukakin sarki ya baki miji nagari sa'annan su kuma iyayenki da suka koma ga Allah subhanahu wataala, Allah ya sa suna cikin mafi kyanya ne. Allah ya yalwata kaburburan su, Allah ya haskaka kaburburan su, Allah ya datar da su da datarwarsa, Allah ya tsiratar da su daga azabar kabir. Akwai tambaya da aka turo, kusan mun amsa makamanciyarta kwana biyu da suka gabata, cewa addu'a sauƙaƙƙa mai ɗimbin lada, ana yaɗa ta ne a WhatsApp. Addu'a sauƙaƙƙa mai ɗimbin lada, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta wannan addu'a ko da sau guda ne a rayuwarsa, Allah zai bashi ladar aikin hajji sau 360 da ladar 'yan tabayi sau 360 da ladar sadaka da dirhami sau 360 da ladar saukar alkur'ani sau 360 da kuma ladar yayewa bayi sau 360 bakin ciki da kuncin rayuwarsu. Wato yayewa bayi 360, za ka samu ladan yayewa bayi 360 damuwoyinsu. A yanzu in ka zama sababi na yayewa mutum ɗaya damuwa, ai kana da lada mai girma. To ita wannan addu'ar, za ka samu ladan wanda ya yayewa mutum 360 damuwarsu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗar haka kenan, sai ga mala'ika Jibrilu ya zo gare shi ya ce, Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da ikonsa da mulkinsa ga duk wanda ya karanta addu'ar nan a cikin al'ummarka, ko da kuwa sau guda ne, Allah zai lamunce masa abubuwa guda bakwai, zai raba shi da talauci. Wannan na farko kenan. Na biyu, zai kiyaye shi daga tambayar munkar da nakir. Na uku, zai kiyaye shi daga kuncin kabari. Na hudu, zai haramta mashi shiga wutar jahannama. Na biyar, zai kiyaye shi daga mutuwar gatsari. Na shida, zai ba shi damar ƙetara siraɗi a sauƙaƙe. Na bakwai, zai tsare shi daga fushin shugaban azzalumi maras adalci. Bismillah, ga addu'an: La ilaha illallahu al-jabbar, la ilaha illallahu al-wahidul qahhar, la ilaha illallahu al-karimus sattar, la ilaha illallahu al-kabirul muta'al, la ilaha illallahu wahdahu la sharika la, lahu wahdahu la sharika la, ilahan wahidan rabban wa shahidan ahadan wa samadan wa nahnu lahu muslimun. Har zuwa karshe addu'a ce wacce take mai tsayi. To wannan addu'ar ƴan uwa babu ita cikin littattafan hadisi. Dukkan littattafan hadisi da ake da su babu ita. A ina aka samu ta? Saboda haka, kamar da yanda muka yi bayani kwana biyu da suka gabata, ina ga mun yi bayani wata addu'a makamanciyar wannan addu'a ce wacce manzo Allah bai faɗe ta ba. Tsara ta aka yi, ƙirƙirarriya ce aka tsara ta, kuma tana nan ba ma yanzu ta fara yawo ba, ta daɗe, don na taɓa karo da ita. Ba yanzu ta fara yawo ba, ta ɗau lokaci tana yawo, kuma ba iya societinmu na Hausa ba, a duniyance ta daɗe tana yawo. Kuma na ga maganganu da malamai suka yi a kanta, hatta malamai na ƙasar Saudiya sun yi magana kan wannan addu'a. Lajanatul Da'ima, hay'atu kibarul ulama, sun yi magana kan wannan addu'a, cewa kwata-kwata batta da asali, saboda babu ita cikin littattafan hadisi. Manzon Allah bai faɗe ta ba, ƙarya aka masa. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Duk wanda ya yi min ƙarya da gangan, to ya nemi gurin zamansa a cikin wuta. A ƙarshen wannan addu'ar, har cewa aka yi, dan Allah, kamar yadda wani ya turo maka, kai ma daure ka yaɗa zuwa group 10, wai ka yada koda zuwa group 10 to wannan yan uwa a kashin gaskiya ba manzon Allah bane ya faɗi kirkirarren addu'a ne wanda aka jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun yi bayanin hatsarin jingina abu zuwa ga manzon Allah wanda ba a da tabbacin sa cewar ya fito daga manzon Allah saboda haka ya da irin wannan bai halatta ba ga musulmi da ya san ciyan kansa sannan kuma addu'a ce wacce bata da asali akwai addu'o'i suna nan wanda suke ingantattu matsalan tarkon shedan ne fa wannan zai kauda mu daga addu'o'i ingantattu tabbatattu wanda in mun yi zamu amfana wanda sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya rata ya mu da addu'o'in da ba su da tushe balle makama ba su da asali musamman an ji 360 din nan za a samu abu cikin bagas a ruwan sanyi to shikenan sai kaga kowa yana hadi lafuzan addu'an kan lafuza ne masu kyau amma kuma bayanan da suka gabace addu'ar da kuma dan jingina ta da aka yi da manzon Allah wannan shine hatsari anan hatsarin take addu'ar bata da alaka da manzon Allah saboda babu tushe ingantacce da ya tabbatar da cewar daga gurin manzon Allah take wannan na farko kenan na biyu kuma bayanan da aka yi ta yi na zubo falalatta duka bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan addu'a ba ta da asali kuma bai kamata musulmi ya rungume ta da wancan niyyar da aka ambata a sama ba kuma bai kamata ma musulmi ya yada irin waɗannan addu'o'in ba wallahu ta'ala a'lam. Ayar da muke karatu cikin ta daga sura ta biyu wato suratul baqara ita ce aya ta 35 fadin Allah madaukakin sarki wa kullu ya adamu uskun anta wa zawjukal janna kuma muka ce ya kai adamu ku zauna kai da matarka a cikin gidan aljanna to gabar da muke bayani kanta ɗan uwa ita ce wannan aljannar da Allah madaukakin sarki yayi umurni wa annabi Adam alaihi salam su zauna shi da matarsa cikin ta shin ita ce aljannar da Allah madaukakin sarki yayi tanadinta ga bayinsa na ƙwarai wanda zai sa su cikin ta ranar gobe kiyama ko kuma wata aljanna ce daban dube da cewar larabawa sukan kira lambu na shakatawa sukan kira ta da aljannatu to jiya mun yi bayani cewar wasu daga cikin ɗan bid'a na mu'tazilawa da qadariyya sun tafi kan cewar aljannar da Allah madaukakin sarki yayi umurni wa annabi Adam alaihi salam su zauna shi da matarsa cikin ta ba ita ce aljannar da Allah madaukakin sarki yayi tanadinta wanda zai sa bayinsa ciki ba mun san me dalilin da yasa suka yi wannan bayani babban dalilin su shine ai aljannar ba a ma halicce ta ba su a gurin su aljannar ba a ma halicce ta ba to amma dai jiya mun fara kawo bayani kan dalilan su kan cewar ba aljannar da Allah madaukakin sarki ya tanadar da ita ga mu'minai bace yace wa annabi Adam alaihi salam shi da matarsa su zauna cikin ta dalilan su guda uku ne kamar yadda muka bayyana jiya dalili na farko mun yi bayanin sa shine cewa da suka yi ita aljanna babu yasasshen magana cikin ta sannan ita aljanna da Allah madaukakin sarki tanadar da ita ga bayinsa na ƙwarai ba a ƙarya cikin ta to ita kuma aljannar da annabi Adam ya zauna shi da matarsa Iblis yayi ƙarya a cikin ta yayi yaudara a cikin ta yayi yasasshiyar magana cikin ta saboda haka wannan yake nuna ba ita ce aljannar da Allah madaukakin sarki ya tanadar da ita ga bayinsa na ƙwarai ba suka kafa hujja da ayoyin da Al-Haram ya karanta mana guda biyu aya daga suratul naba wacce Allah madaukakin sarki ya ce la yasma'una fiha lahwan wala kidaba dan aljanna a cikin aljanna ba za su ji yasasshiyar magana cikin ta ba haka zalika ba za su ji karerai a cikin ta ba sai kuma ayoyin suratul waqi'a la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima illa qilan salaman salama dan aljanna a cikin aljanna ba za su ji yasasshiyar magana ba ko kuma ba za su ji abin da zai sa su yin yasasshiyar magana ba haka zalika ba za su ji abin da zai sa su su aikata aikin sako ba illa qilan salaman salama sai magana wacce take daddada magana wacce take ta aminci magana wacce take kyakkyawa saboda waɗanda suke zaune a cikin aljannan nagartattu ne saboda haka ba za su ji magana wacce ba nagartacciya ba to wannan dalilin su na farko kenan da yasa suka tafi kan cewar aljannar da Allah madaukakin sarki yayi umurni wa annabi Adam alaihi salam su zauna shi da matarsa ba ita bace aljannar da Allah madaukakin sarki ya tanadar da ita ga bayinsa na kwarai dalilin su na biyu suka ce aljannar da Allah madaukakin sarki ya tanadar da ita ga bayinsa na kwarai hukuncin ubangiji duk wanda ya shige ta baya fita shi kuma annabi Adam ai da ya shiga ya fita Allah ya fidda shi shi da matarsa suka ce wannan yana ƙara tabbatar maka cewar aljannar da Allah madaukakin sarki yayi umurni wa annabi Adam alaihi salam su zauna shi da matarsa Hawwa'u a ciki ba ita bace wacce aka tanadar da ita wa mu'minai domin Allah ya tabbatar mana cikin alqur'ani cewar dan aljanna in sun shiga wa ma hum minha la yamassuhum fiha nasab
wa qalu alhamdulillahi alladhi wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun shakur الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا ولا يمسنا فيها لغوب
باوتش آير بان آير تانا تتن سورة الحجر لا يمسهم فيها نصب وما هم
لا يمسهم فيها نصب وما هم
ها دي مخرجين يوا تو ita ce aya dan aljanna in sun shiga aljanna la yamassuhum fiha nasab gajiya ba zai shafe su ba cikin aljanna ba gajiya wama hum minha bi mukhraji sannan su a cikin aljanna din ba za a fitar da su ba za su dawwama ne a cikin gidan aljanna to sai suka ce shi annabi adam ai an fidda shi ita kuma aljanna Allah ya ce wa ma hum minha bi mukhraji daga aljanna su ɗan aljanna ba za a fidda su daga cikin ta ba to shi kuma tunda an fidda shi daga cikin ta wannan yake nuna ba ita bace aljannar da Allah madaukakin sarki yayi tanadin ta ga bayinsa wannan shine dalilin su na biyu kan cewar ba aljannar da Allah madaukakin sarki yayi tanadinta wa bayinsa annabi Adam da Hawwa'u suka zauna a cikin ta ba to waɗannan dalilai da bayin Allah nan suka kafa hujja da su kan cewar ba ita bace aljannar da Allah madaukakin sarki yayi tanadinta wa bayinsa me za mu faɗi a kansu muna da martani to akwai martani ɗan uwa akwai martani da za a mayar ta fiskoki da yawa ba fiska ɗaya ba ba fiska biyu ba dangane da waɗannan dalilai da bayin Allah nan mu'tazilawa da kadariya suka ambata kan cewar ita aljanna da Allah madaukakin sarki ya tanadar da ita ga bayinsa ba ita ce cewa annabi Adam ya zauna ba shi da matarsa Hawwa'u. Martani na farko dangane da dalilin su na farko da suka kafa hujja da shi cewar cikin aljanna babu yasasshiyar magana kuma babu ƙarya, wannan haka yake ko tantama babu. To amma yaushe ne ne ɗan aljanna ba za su ji yasasshiyar magana ba ko magana ta ƙarya? Shine a bayan an yi hisabi kowa ya shiga aljanna, nan ne Ubangiji yake cewa ba za su ji yasasshiyar magana ba, sa'annan kuma ba za su ji ƙarya a cikin gidan aljanna. Wannan bayan an yi hisabi, ba gabanin a yi hisabi ba. Menene zai tabbatar maka da haka? Bayanan da za mu zo mu karanta su nan gaba, su za su tabbatar maka cewar bayan hisabi ne, domin su matsalan ƴan bid'a idan sun tashi suka duba dalilai, sai suka samu dalilin da yake mara wa bid'a su baya, sai su ɗauka su yi amfani da shi, wanda kuma yayi karo da wannan sai su yadda shi. Amma musulmi na ƙwarai tattara dalilai yake duka ya amfani da su, baya ɗaukan wani ya bar wani. Ba ma ƴan bid'a sai su ɗau wani sai su yi amfani da shi wanda zai mara wa bid'a su baya, wanda kuma ba zai mara ba sai su yi watsi da shi, kuma shi ɗin ma fa dalili. To sai dalilinsu na biyu wanda muka karanta shi a yanzu, cewa da suka yi wa mahum min habi mukhraji, su ƴan aljanna ai in sun shiga aljanna ba sa fita daga aljanna. Wannan shi ma martanin da za a mayar shi ne bayan an yi hisabi, in ƴan aljanna sun shiga aljanna ba za su fita daga aljanna ba. Amma gabanin nan fa za a iya shiga aljanna a fita, saboda hakan ya faru wa shi annabi Adam din. Abinda zai tabbatar maka cewar annabi Adam alaihi salam aljannar da Allah maɗaukakin sarki ya yi tanadinta wa bayinsa ne, ya yi masa umarni ya shige ta shi da matarsa Hawwa'u, dalilai ne kamar haka. Dalili na farko, an samu tattaunawa tsakanin annabi Adam alayhi salam da annabi Musa alayhi salam. Hadisi ne wanda Bukhari da Muslim sun fidda shi cikin sahihansu. Annabi yake ba da labari cewar ihtajja Adam wa Musa, Musa da annabi Adam alayhi salam sun yi tattaunawa tsakaninsu. Faƙala lahu Musa, annabi Musa sai ce wa annabi Adam alayhi salam, anta abuna khayyab, Adam kai ne babanmu, amma kuma kash ka tabar da mu, ka fitar da mu daga aljanna. Sai Adam alayhi salam ya ce, anta Musa istafaka Allahu bikalami, kai annabi Musa Allah ya zabe ka da maganarsa, ma'ana Allah ya yi magana da annabi Musa ba tafinta, shi ne wa kallama Allahu ko?
Wa kallama Allahu Musa taklima,
Allah ya yi magana da annabi Musa maganar da babu tafinta tsakaninsu, ba ɗan aike, ba ɗan saƙo, magana wacce take ta kai tsaye. To annabi Adam alayhi salam yake cewa annabi Musa alayhi salam, kai Musa Allah ya zaɓe ka da maganarsa, kuma ya rubuta maka saƙonsa da hannunsa, ya ce a talumuni ala amrin ƙaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sana, a wata riwayar bi 50 ama, ya ce shin yanzu Musa kana zargina akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara zai faru da ni tun kafin a halicce ni da shekaru 40? Allah ya ƙaddara zan shiga aljanna na yi abin da Allah ya hana, kuma Allah ya fidda ni daga aljanna. To a nan ƴan uwa, shin muna ganin aljannar duniya za su tsaya suna wannan tattaunawa? In an ce aljannar duniya, ina ce lambuna ne da ƙoramu gurin shakatawa. Shin a kan na duniya za su tsaya suna ɓata lokacinsu suna wannan tattaunawa? Wannan na farko ke. Na biyu kuma, duniyar fa Allah bai ɗauke ta ma a bakin komai ba, ballantana wai hatta kai ga annabawansa su zo suna tattaunawa kan al'amarin. Duniya Allah bai ɗauke ta a bakin komai ba, ita ba komai ba ce, kuma dan bawa ya rasa ta baya nadama bawa wanda yake annabin Allah annabin Allah dan ya rasa wani abu na jin dadi na duniya baya sa shi nadama saboda Allah bai dauki duniya akan komai ba haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya fidda shi cikin sunan dinsa wanda aka samo daga Sahal dan Sa'ad As-Sa'idi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace law kanatid dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uda ma saqa kafiran minha sharbatama da ace kimar duniya a gurin Allah kimar duniya a gurin Allah ta kai annabi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya bashi zabi da ya zauna a matsayin sa na bawan Allah da ya zauna a mai mulki mai iko mai sarauta mai fada aji taskoci na hannunsa annabi sai zafi ya zauna a matsayin sa na bawan Allah saboda ba su dauki duniya a bakin komai ba kuma haka wai a ce wai aljannar da annabi Adam Allah ya ce ya zauna ciki aljannar duniya me za su yi da ta duniya ai su ba ruwansu da duniya asali aljanna ce wacce ubangiji ya tanadar da ita ga bayinsa shi yasa anan manzon Allah yake cewa ita wannan duniyar da kimarta a gurin Ubangiji ya kai kimar sauro fuffuken sauro to da kafuri bai sha ruwa kofi guda ba to wannan martani na farko kenan da za a mayar dangane da dalili na farko da suka kafa hujja da shi sai martani na biyu da za a mayar kan dalili na biyu da suka kafa hujja da shi cewar in an shiga aljanna ba a fita annabi ai ya shiga aljanna kuma ya fita annabi ba an yi isra'i da mi'raji da shi ba ba ya zo ya bada labari ya shiga aljanna ba to ba gaskata annabin bane as-sadiqul masduq hadisi da an samo daga Anas dan Malik Allah yarda da shi wanda Imam Ahmad ya fidda shi cikin musnad dinsa da sanadi wanda yake ingantacce annabi yake ba da labari yace da khaltul jannata na shiga aljanna da aka yi isra'i da mi'raji da shi yace fa sami'tu khashafatan baina yadayya sai naji taku a gabana fa idha hiya al-ghumaysa'u bintu milhan ummu Anas bin Malik yace kwatsam sai naga ashe Al-Ghumaysa uce yar Milhan mahaifiyar Anas dan Malik a cikin aljanna annabi ya ji taku na takalmi a gaban sa yana daga kai sai ga mahaifiyar Anas dan Malik ne wacce ake kiranta Ummu Sulaimi sannan har ila yau akwai hadisi wanda Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihin sa Bukhari ya shi ma fidda hadisin cikin sahihin sa wanda shi ma daga Anas dan Malik aka samu Annabi yace da khaltul jannata na shiga cikin aljanna fa idza ana biqasrin min dhahabin kwatsam ina shiga aljanna sai naga wani katon bene na zinari inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu liman hadha alqasr sai nayi tambaya nace wannan benin nawaye qalu sai mala'iku suka bani amsa da cewar lishabin min quraish na wani matashi ne cikin matasan Qurayshawa qultu liman annabi yace sai na tambaya nace wani matashi ne haka na wane ne shi qalu sai mala'iku suka ce li Umar bin al-Khattab wannan benin da ka gani na zinari na Umar dan Khattab sai manzon Allah yace falaula ma alimtu min ghayratika la dakhaltuhu ba dadan abun da na sani na kishin ka ba ya kai Umar da na shiga wannan beni naka na cikin aljanna sayyidina Umar sai fashe da kuka yace ya rasulullah yanzu ma kai din zan yi wa kishi ai a duniya koda zan yi kishi ma wani kai kan kafi karfin in maka kishi to annabi zai bata lokacin sa yazo yana magana akan aljannar da ta duniya lokacin fa an yi isra'i da mi'raji ne da shi da ya dawo ne yake ba da wannan labarin wa sahabbansa kaga kenan cewa da Allah yayi a wancan ayar wa mahum min habi mukhrajin an aljanna in sun shiga ba za su fita daga cikin ta ba wannan bayan an yi hisabi in an aljanna sun shiga ni'ima ce wacce take dawwamammiya ba za su fita ba amma gabanin nan za a iya shiga a fita gabanin tashin kiyama
to shi yasa nace muku matsalan dan bid'a in yazo sai duba dalilin da ya marawa bid'ar sa baya sai ya dauka amfani da ita yanzu ire-iren waɗannan hadisan ya za su yi da su tun daga shi annabi da kansa yake bada labari ya shiga aljanna akwai ma wani hadisi bayan wannan wanda aka samu daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaje Isra'i da Mi'raji ya dawo sai yake cewa Bilal ya Bilal ma arja amalin amiltahu indaka manfa'atan fil Islam yace ya kai Bilal ka bani labari ma wane aiki ne mafi girma mafi rinjaye mafi nauyi da ka aikata a musulunci wanda ya amfane ka a musulunci Bilal sai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani aiki da na sani wanda na aikata a musulunci wanda yake da rinjaye a guri na mai amfani sama da duk lokacin da nayi alwala sai nayi sallah gurgurdan abin da Allah ya rubuta mun zan sallata sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Bilal fa inni sami'tu al-lailata khashfan 'alayka bayna yadayya fil janna yace ni fa lallai a daren jiya daren da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi ke wanda ayat Qur'ani ta bayyana mana yace ni fa lallai a daren jiya naji takunta kalmarka a gabana a cikin aljanna annabi ya shiga aljanna ya fita ka ce nan waccar aya da suka kafa hujja da ita kan cewar in an shiga aljanna ba a fita wannan in an gama hisabi ka ce nan kowace aya ko kowane dalili yayi aikin sa waɗannan dalilai na alqur'ani da Allah ya bayyana mana yayi umurni wa annabi adam ya shiga aljanna ya zauna shi da matarsa kuma aka fidda su suna nan suna aikin su kuma asalin aljanna ce da Allah ya tanadin ta wa mu'minai wannan ayat da Allah ya ce in an shiga aljanna ba za a fita ba ita ma tana nan tana aikin ta yaushe ne hakan zai faru shine bayan an yi hisabi wa bayi dan aljanna sun tafi aljanna dan wuta sun tafi wuta dan Allah ya tabbatar wa bayin sa dawamar ni'imar sa sai a ce wa yan aljanna khuludun wala maut ku dawama ku tabbatu a cikin aljanna babu mutuwa to dole ne a tattara kan dalilai saboda a fita da ingantaccen hukunci wanda zai dace da karantarwa ta addinin musulunci to anan gurin dai magana wacce take za ta tafi da tarin dalilai ita ce aljannar da Allah madaukakin sarki yayi umurni wa annabi Adam alaihi salam da su zauna cikin ta shi da matarsa ita ce aljannar da Allah madaukakin sarki ya tanadar da ita ga bayinsa na kware Allah ya ce wa kula minha ragadan haythu shi'tum ku ci daga aljannar ragadan ci wanda yake wadatacce ba a muku kaidi ba ba a muku iyaka ba ci wanda yake wadatacce kuma ku ci abu wanda yake dadada daga cikin gidan aljanna shine ragadan haythu shi'tum yadda kuka ga dama babu limit ba iyaka ba kaidi ku shiga ku ci duk abin da ranku ya muku amma kuma akwai doka Allah ya ce wala taqraba hadhihi shajara Allah madaukakin sarki sai ya nuna musu wata bishiya yace wannan bishiyar kar ku ci daga gare ta taqraba anan gurin ba wai kar ku kusance ta bane galibi masu fassara in sun zo wannan gabar suna fassarawa da kar ku kusance ta amma malamai na tafsiri sun fassara da kar ku ci daga wannan itaciya suka ce taqraba anan gurin an yi fataha warau abinda ake nufi shine kar ku ci amma da dhamma aka yi wa warau taquruba wala taquruba da Allah cewa yi wala taquruba sai a ce kar ku kusance ta kenan ba wai hana su kusantar ta akai ba me aka hana su kasace daga wannan itaciya wace irin bishiya ce malamai na tafsiri sun yi ta kokarin fito da bayani kan wace irin bishiya ce amma duk bayanan da suka fito da ita babu bayanin da yake da madogara wacce take ingantacce akwai malaman da suka ce bishiya ce wacce take tatin a cikin gidan aljanna ita ce Allah madaukakin sarki ya nuna wa annabi Adam alaihi salam da shi da matarsa Hawwa yace kassace daga wannan itaciya din. Wasu malaman kuma suka ce bishiya ce wacce take ta sumbula. Annabi Adam aka hane shi shi da matarsa daga ci daga wannan bishiya. Wasu kuma suka ce bishiya ce wacce take ta karum. To almuhim dai ba dole bane sai mun tilasawa kanmu mun gano wacce irin bishiya ce Allah madaukakin sarki ya hani Annabi Adam alaihi salam shi da matarsa Hawwa'u daga ci daga gareta. Ba tilas bane sai mun gano wacce bishiya ce. Abin da yake muhimmi gare mu, mu sani cewar Allah madaukakin sarki ya nuna musu wata bishiya kuma ya hane su daga ci daga wannan bishiya. Wala taqrabu hadhihi ash-shajara, kar ku ci daga wannan bishiyar. Fatakuna minal zalimin, idan kuka ci daga wannan bishiyar sai ku zamanto daga cikin azzalumai. Zalunci shine ka sanya abu ba gurin da ya dace ba. Wannan shine ma'anar zalunci. To anan Allah madaukakin sarki ya hane su daga ci daga ita wata bishiya a cikin gidan aljanna. Sa'annan kuma ya nuna musu cewar ci daga wannan bishiyar zai sanya su zamanto daga cikin azzalumai. To ayar da ta biyo bayan wannan ayar tana bayani kan yadda aka samu akasi bayan Allah madaukakin sarki ya hane su daga ci daga bishiyar nan da ya hane su kasance daga gareta ta cikin aljanna. To an samu akasi abinda aka hane su sun aikata da ruɗi na shedan kamar yadda zamu zo mu gani insha Allahu a majalisin mu na gaba. Saboda yanayi na lokaci akwai kuma takaitacciyar sanarwa da kwamiti da suke aiki wajen ciyar da ƴan uwanmu da suke gidan yari da kuma marayu, za su mana takaitaccen bayani dangane da gudunmawa da aka samu. Alhamdulillah ƴan uwa an samu gudunmawa gaskiya a cikin ƴan kwanaki biyun nan na ban mamaki wanda ba a taɓa samun irinsa ba. Abun ya ba mu mamaki kwarai da gaske. Ƴan uwa Allah ya muku albarka, Allah ya karɓi ibadunku, Allah ya nauyi mizanin, Allah ya sa aljanna ta zama koma gari. Abun ya ba da mamaki kwarai da gaske yanda aka samu gudunmawa gagaruma daga gurin ƴan uwa dangane da wannan aiki na alkhairi da wannan majalisi namu na tafsiri yake gabatarwa. ‘Yan uwa Allah ya karɓa. Za mu saurari mai jawabi ya mana takaitaccen jawabi na minti ɗan mintuna kalilan saboda yanayi na lokaci.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko muna mika godiya a dukkan ƴan uwa, Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Lalle kamar yadda malamin ya faɗa an samu gudunmawa, kusan za mu iya cewa ta bazata saboda yanayi na lokaci din. Ba zan yi dogon wani bayani ba. Da farko dai chairman na wannan committee din ya tura wa account naira 20,000, sai deputy din sa shi ma ya tura 5,000, sai Abubakar Muhammad shi ma ya tura naira 2,000, sai Umar Muhammad shi ma ya tura naira 2,000, sai Adamu sai Abubakar shi ma ya tura 1,000, sai Adamu Muhammad shi ma ya tura naira 2,000, sai Nasir Muhammad shi ma ya tura naira 200, sai Fatima ta tura naira 2,000, sai wannan kuma ba suna ya tura naira 2,000, shi ma wannan ba suna ya tura naira 1,000, wannan ma ba suna ya tura 1,000, wannan ma ba suna ya tura 1,000, wannan ma ba suna ya tura 5,000, wannan ma ba suna ya tura naira 100, wannan ma ba suna ya tura 1,000, wannan ma ba suna ya tura 1,000, wannan ma ba suna ya turo 500 wannan ma ba suna ya turo naira 5000 wannan ma ba suna ya turo 1000 wannan ma ba suna ya turo 2000 wannan ma ba suna ya turo 1000 wannan ma ba suna ya turo naira 3000 sai na karshe shi ma ba suna ya turo naira 2000 sai akwai wata mata da ta aika gidan mallam ita ma ta kawo naira 1000 ta ce a ba wa kwamati kuma ya shiga hannunsu Allah ya saka wa kowa da alkhairi dan haka ina ga ƴan sauran mintunan da suka rage akwai dan jawabin da mallam zai mana sai ya cikata mana da fatan Allah ya saka wa kowa da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh okay sai na yi manta akwai account number zan maimaita fada din saboda yawa suna cewa ba su dauka ba the number account din shine 2179599411 Suleiman Attahir Zenith Bank zan sake maimaitawa 2179599411 Suleiman Attahir Zenith Bank Allah ya saka wa kowa da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa Allah ya nauye mizani da wannan gagarumin nagarta Allah ya mana tarayya cikin lada wannan gudunmawa da aka yi Allah ya karba ya sa ya zama sababin shiga aljanna a sanarwa na karshe dan uwa gobe ina da tafiya zai zaman to ba mu da tafsirin Allah kai mu gobe sai Allah kai mu jibi insha Allah dan yi tafiya insha Allah sai mun dawo jibi sai mu dora daga inda muka tsaya abubuwan da muka fada na dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka fada bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah gafarta mana wadanda suke da bukatu cikin mu ubangiji ya biya musu bukatunsu wanda suke da damuwoyi ubangiji ya yaye musu damuwarsu masu fama da jinya ubangiji ya ba su lafiya ya sanya jinyar su ta zamanto kafara gare su akwai Dr. Musa ɗaya daga cikin manyan likitoci na wannan asibiti da yake fama da jinya Allah ka ba shi lafiya Allah ka tashi kafadinsa Allah ka sa jinyar sa ta zamanto kafara gare shi da sauran majinyatan musulmi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته